Haka yake, sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida.
Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin yan jarida na wannan mako, za mu duba batun alakar da ke tsakanin kafafun sada zumunta, wato social media da aikin jarida. Za mu duba irin rawar da irin kalubalen da kafofin ke takawa, musamman a wannan yanayi da duniya ke ciki. Yayin da miliyoyin al'umma suka raja'a a kafofin sada zumunta domin samun labarai, wanda a sautari labaran kan zama shacifaɗi, abinda ake cewa fake news a turanci. Wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz ya samu zantawa da Malam Yakubu Musa Uba da ke kamfanin dillancin labarai Najeriya, wato NAN, da Muhammad Ismail na kafar yaɗa labarai da ake kira The News Hawk, da kuma masana ilimi akan aikin jarida.
Da social media tana barazana ga kafofin yaɗa labarai, musamman ta yaɗa ta bayyanar da breaking news, kaman labari ya faru yanzu kafin masu men media su buga zaga social media sun fara buga breaking news din. Sai dai kawai in sun buga jama'a, tun da yanzu jama'a sun fahimci cewa akwai labarin kanzan kurgen lokaci, ko sun gani dai za su saurara su yi su tabbatar su yi amfani da su men media din wajen tabbatarwa eh hakan ta faru ko bata faru ba. Yanzu ka ko kaman a ce wannan zanga-zangan da ake, ko wani yayin kashe wasu da sauransu, za a ga su social media ne za su raya rahotunan, amma daga baya kafin su men media su zo su tantance labarin gaskiyan me ya faru su fito da shi. Don na ga tanan ne kawai dai suke barazana ga men media, amma banda haka dai jama'a da yawa sun fahimci cewa akwai labaran kanzan kurege, akwai labaran karya a social media, so yasa an sun gani za su dan jinkirta da su tabbatar. Sai dai akwai wanda ba su fahimci wannan ba, daga sun gani kawai sai su ci gaba da yaɗa. Abu ne da dole a san matakan da za a ɗauka wajen sauƙaƙa irin wannan abu. Shi yasa ake ilmantar da mutane kamar irin su akan su check fact, yadda za ka yi ka tabbatar wannan labarin gaskiya ne a kuna ƙarya.
Kamar Yakubu Musa, shi ma Muhammad Ismail na kafa yaɗa labaran da News Hawk ya ma bayyana tasirin da ke akwai da kuma matakan da ya kamata a lura.
Ta kafa sada zumunta ɗin nan wani abu ne wanda yake za a ce zamani ne, wanda an ce zamani riga, wanda dole ne a tafi da shi. Sai dai akwai wasu kalubale, kamar yadda kake kakkan kafadi, akwai kalubale da yawa da ya zo da su, musamman yadda ake mutane wanda ba yan jarida ba ne, ba su san haƙƙin jarida ba. Ka san matsalolin ma babba guda ɗaya ita ce shi wannan social media, kasa kafan watsa yaɗa labarai ɗin nan na sada zumunci ya maida kowa ya zama ɗan jarida. Da wanda ya san aikin jarida da wanda bai san aikin jarida ba, kowa ya zama dan jarida. Shine babban matsalan da aka samu. Sannan kuma mutun yana da wani dama wanda dacan baka isa ka yaɗa labari ba, dole akwai wasu hanyoyi da zaka bi kafin a isar da sakonka ko kuma jama'a su san abin da kake faɗi. To yanzu daga ɗakin ka kana kwance, in ka ga dama sai ka ce sarki kaza ya mutu, wani kaza ya mutu, an yi gobara a can, an yi fada a can wurin da shauransu, wanda kana tare kuma ba tare da wani ya ce maka kanzur ba. To abin da yake kawo matsalan kenan. Wanda kuma a tsari na demokradiyya da muke, kusan za a ce kowa yana da dama na ya faɗi albarkacin bakin shi. To sai dai kuma daman shi ne idan za ka faɗi dole ya kasance ka faɗi gaskiya. Shi yasa a ƙasashe da yawa, in ka duba ko kwanan nan ma Trump ya ɗauki matakai ne dakile yadda ake ta yaɗa labaru, wanda yake wasu basu da tushe akan, musamman a yadda yake tunani.
Masana ilimin aikin jarida na ganin akwai babban kalubale da wannan kafa ta social media ta kawo, to amma kuma tana da nata alfanu ga su kansu yan jarida da ma kuma al'umma. Dr. Adamu Adamu malama ce a sashen koyon aikin jarida a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria, ta ko bayyana tasirin social media ga aikin jarida.
Wato Haji Ibrahim, kafafen yaɗa zumunta na social media kafafe ne da suka riga suka zo suka tabbata kuma dole zamani ya tafi da su domin zamanin ne ya kawo su. Babu yadda za a yi a ce zai kwace aikin jarida. A'a, social media ka shauka mun kanta ai kama aikin jarida ne. Ma'ana ma'aikatan kafafen yada labarai ya kamata su san yadda za su sarrafa su. Su yi amfani da su gaya ta yadda za su bunƙasa aikin su. Ba wai su bar shi ko kuma su bar wa'annan kafafi su zama musu kalubale ba. Abinda nake nufi a nan shine su kafafen yada zumunta na social media dole ne ya kasance kowace kafar yada labarai ta mallaki wannan platforms din. Ta mallaki su, ta yi kokari, ta san yadda za ta sarrafa su, ta ilmantar da ma'aikatanta akan yadda za su sarrafa su domin su samu su tafi da ayyukan su yadda ya kamata. Saboda haka abu ne wanda ya kamata kawai a rungume shi hannu biyu. Ma'aikatan jarida ya kamata su san cewa idan suka bar social media ya kubce daga hannunsu ya tafi kacokan hannun al'umma, to a nan ne za a samu baraka. Amma tunda sun riga da sun san cewa su ne suke da haƙƙin faɗakar da jama'a labarai na gaskiya, labarai waɗanda ba na ƙanzon kurege ba, kuma da yawan jama'a da ake da su yanzu sun fi karkata ga social media, to kamata yayi su waɗannan ma'aikatan jarida su yi amfani da kafafen yaɗa zumunta na social media a wajen rahotanninsu, a wajen bibiyan al'amura na yau da kullum na al'umma, a wajen ƙaryata labaran ƙazon kurege da jama'a suke yaɗawa ta hanyoyin ba da updates akai-akai. Wato su yi ƙoƙari su dinga faɗakar da al'umma akai-akai ba tare da kakkautawa ba. Ni wannan shi ne ra'ayina.
Dr. Adamu Adamu kenan malamar aikin jarida a Najeriya, wanda kuma koma da menene yanzu aiki ya rage ga su kansu 'yan jarida, musamman ma a wannan lokaci da kafar sada zumuntan ke ƙara shiga zukatan al'umma.
Nasir Daniya, masanin ka'idojin kafofin watsa labarai da hukuncen yaɗa labaran ƙarya a Najeriya, musamman a kafofin sada zumunta, ya yi mana ƙarin bayani.
Kuma laifuka da muke aikatawa a wajen amfani da wannan kafofin sadarwa na zamani, wasu ko dai da gangan, wasu kuma ko ba tare da sanin mu muke aikata su ba. Ɗaya daga cikin waɗannan laifuka suna da alaƙa da rashin sani. Misali, mutane sun ɗauki cewa shi wannan Cyber Crimes Prohibition Act da Najeriya take da dokoki ana tsamanin kamar social media da ya shafa. Kuma wasu social media mutanenmu sun ɗauki kawai Facebook da Twitter su ne social media. Amma wato abubuwa da suka haɗa da YouTube, abubuwa da suka haɗa da email, abubuwa da WhatsApp ɗin nan da muke amfani da shi, abubuwa ne na sadarwa ta zamani. So yanzu za mu ɗauki misali kamar yanzu abubuwa da ake na racism, kamar jinsin mutum da jinsin mutum sai ke wani abu da zai nuna ka hihita jinsin ka zuwa nashi ko wani abu. So in kai wani abu wanda ada alaka da racism ko xenophobia, irin abubuwan ga da suka afku ba da daɗewa ba Afirka ta Kudu game da 'yan Najeriya da sauran wasu ƙasashe, 'yan wasu ƙasashe, to in kai ma mutum shi ko wani ɓatayya ko wata magana wadda ta nuna wannan bambancin launin fata ko kuma addini ko wani abu, to za ka iya tahiya gidan yari shekara 5 ko kuma a cika tare kuɗin da har za su iya kai naira miliyan 10. Sannan akwai wani laifi da ake kira cyber squatting. Shi cyber squatting kamar abu ne wanda mutane waɗanda suka san harkar kimiyya sosai suke yi. Kamar yanzu misali VOA, Voice of America, tana da website ɗinta ko portal da yake da domain mai suna www.voahausa.com. To yanzu kamar kawai daga Najeriya ko daga wata ƙasa sai mutum yanzu sai ya ɗai ya saci kamar VOAA, sai ya ƙara A guda sai ya zama voahausa.com. To wannan ya yi cyber squatting kenan, shi ne ɗaya daga cikin misalai. So in ka ari sunan wani ko ka ƙara wani sunan wani da niyyar cuta, to shi kuma ka yi laifi wanda zai iya kai ka gidan yari shekara 2 ko kuma a cika tare da za ta iya kai naira miliyan 5.
sauraro a nan shirin dandali ɗan jarida na wannan mako zai dasa aya. Sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz da Nasir Daniya da Zahra Aminu Fage ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
A gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Ina son tambayi Alhaji Audu ne. John Muhammad tsohon shugaban kasa dan arewa ne wa arewa ya fito. Karkashin gwamnatin sa aka kafa wata hukuma wanda ake ce mata sada, wanda an kafa ta ne dan ta yi yaki da talauci, wato arancin Ghana. Aka ba su kuɗi dalar America $100 million. Tambaye shi wannan kuɗin ina suke? Idan shugaban kasa na Zango Akufo Addo ba da gaske yake yin yaki da cin hanci da rashawa a ƙasar Ghana ba, ya ɗauki sanannen tsohon minista na NDC wanda aka tsaya takara da shi a matsayin vice president, ya ɗauke shi ba shi.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wannan sabon shiri full na tsaka mai wuya. Muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. Yau za mu kawo muku kashi na hudu, kuma wanda yake shine kusa da na ƙarshe kan muhawara da muke game da kasar Ghana da siyasa ta da kuma babban zaben da ke gaban mutanen Ghana. A ci gaba da wannan muhawara da Baba Yakubu Kere ya shirya mana tsakanin gaggan kungiyoyi ko kuma jami'an jam'iyyu biyu, wato wanda dukansu sun taba kafa gwamnati, wato wakilan NPP da NDC. Yau za mu tashi ne ko kuma za mu taba batutuwa da dama, yawan za su hada da maganar yaki da cin hanci da rashawa. Za mu yi magana kuma game da shi me ya faru ga zunzurutun dala miliyan ɗari nan da Amurka ta baiwa Ghana can wasu watanni ko shekaru da suka gabata domin a yaki cin hanci da rashawa ne. Sannan idan aka dubi su waɗannan jam'iyyun guda biyu, wace ce tafi samar da tsarin kiwon lafiya mafi nagarta? Ba da bayan haka za mu ji wani shiri da aka ce ɗaya daga cikin jam'iyyun nan ta tsara wai na tanadar wa mutane makabartu. To ko wace jam'iyya ce kuma ya ke cike game da wannan? Baba Yakubu Mukeri, bismillah.
Alhaji Ahmad Ayuba, ka ji tambayar da na yi ma Alhaji Audu Arif na zancen menene kuke wantane da kuke ma yaki da cin hanci da rashawa a kasar Ghana, wanda a da baya kun ce za ku yi hakun nada wato mai daukar kara na musamman special prosecutor. A yanda mutanen Ghana suke gani ba wani aiki da wannan special prosecutor ya yi, to menene tanadi da kuka yi na yaki da cin hanci da rashawa a wannan lokaci da kuke nema a zabe ku, idan kun samu kun yi tazarce kun ci gaba da mulki, sannan kuma kana dan wani martani da zaka yi akan batutuwa da Alhaji Audu yayi a minti ɗaya tal da Allah ka takaita martaninka, sai kuma ka ci gaba da wannan bayani.
To da jira gori, da farko ina dan martani da zan bayar. Ina so in tambayi Alhaji Audu ne, John Muhammad tsohon shugaban kasa dan arewa ne wa arewa ya fito. Karkashin gwamnatin sa aka kafa wata hukuma wanda ake ce mata sada, wanda an kafa ta ne dan ta yi yaki da talauci, wato arancin Ghana. Aka ba su kuɗi dalar America $100 million. Tambaye shi wannan kuɗin ina suke? Wai gonar zabi za su yi da shi? Da aka je aka yi bincike su aka tambaye su wai zabon kai saurari wani rashin hankali, wani rainin hankali ba, wai sun yi balaguro sun tafi ƙasan Burkina. Yanzu saboda Allah wannan mutumin da zai iya zo yi batun cin hanci da rashawa ya zo Italy ya ce zai tashi wani yaki da cin hanci da rashawa a ƙasar Ghana. Motoci wasu ga ringa raba ƴan mata lokacin da suke cikin mulki.
Alhaji Alhaji Ahmed, baka da shaida. Alhaji Ahmed, baka da shaida akan raba mata mota.
Duka waɗannan hanyoyi ne na bada kala da kuma cin hanci da rashawa karkashin gwamnatin su.
To amma ya ce John Muhammad yana jan kunnin jama'ansa idan sun yi wannan rashin gaskiya.
Mataimakin shugaban takararsu wanda minista ne a karkashin gwamnatin NDC ya dauke shi ya bashi mukamin special prosecutor, yanzu yana nan shi ke aiki a kasar Ghana, shi ke aiki wurin harkar watan cin hanci da rashawa. saboda Allah al'umma idan shugaban kasa na Ranko Akuffo Addo ba da gaske yake yaki da cin hanci da rashawa a kasar Ghana ba ya dauki sanannen tsohon minista na NDC wanda aka tsaya takara da shi a matsayin vice president ya dauke shi ba shi saboda mun yarda da kanmu mun amince da abin da muke yi ba kuma NDC bane ba
to shi wannan special prosecutor akwai wani kara da ya dauka sako ya daura wani tun lokacin da aka nada shi Alhaji Audu Alhaji Ayuba yawa Alhaji Ayuba shi special prosecutor yana cewa wai abokin zango
muke aiki malam Alhaji Magiri wannan da akwai lokaci ne zan kira ga ma ayyuka da muka yi a zangonnai sama da 86 wanda an kammala wannan ayyuka a kasar Ghana
to zan barka kirga Alhaji Ayuba
harkoki ne kamar ruwan sha
Alhaji Ayuba
nan ruwa kutulu haka da kuma dakunan masayi da kuma makarantu da sauransu da ake bayar da agaji a zangonnai ake taimakawa zangonnai a cikin manifesto dinsu me suka fada mana cewa suka ce mana gaba ɗaya zangonnin mu fara kasar Ghana za su gina mana makarantu biyu to mu cikin manifesto dinmu mun ce za mu gina makarantu ɗaya har goma sha shida cikin manifesto dinmu me suka kule ba abin da suka kawo cikin manifesto su sai cewa suka ce wai za su gina mana wani abin da mu a Hausance babu mu san sunansa wai za su gina mana mortuary ba abin da muke bukata muke
mortuary wurin ajiyar gawa
eh wurin ajiyar gawa abin da suke wai su abin matsalar wai da suka gama wato garan bawo a Ghana suka je suka yi zance da sarakuna da wannan wai abin da aka ga musu kenan aka ce matsalar da ke damun zango kenan to mu matsalar da muka sani a zango shine mu gina makarantu guda 16
to to mun gode kwarai da gaske Alhaji Ahmad Ayuba yanzu da ban kan abin da nake so da mu maida hankali kuma akan shine zancen kiwon lafiya kuma ka dauko wannan zancen mutuwari wanda yake shi ma ya danganci yana da alaka da zancen kiwon lafiya Alhaji Audu zan bari ka mana ko kuma ka nuna mana menene don saboda abin da talaka yake so ya ji kenan don duk yanda akai mutum zai danyi rashin lafiya ya je likita ya samu wato kulawan likita kuma akwai abu da aka zo da shi na inshoran kiwon lafiya yadda za a taimaka ma talaka menene jam'iyyar NDC kuke yi na ganin kun kyautata wannan tsarin kiwon lafiya da ma health insurance don saboda abin da zai kawo ma talaka sauki amma kuma kana da martani akan batutuwa da Alhaji Ahmad Ayuba yayi kana iya ka kamar da martani sai ka dora muna akan zancen kiwon lafiya abin da kuke yi
baba in ma inda ya yadda da baka kuci kullum arkashi talibin nan da na kwada mishi ya kira mu na daya kada yanzu muna zaunen ga zan ce maka sai dai babu nobody koma kuma shi gwaba mun gina secondary school gwaba mun gina hospitals yanzu haka muna gina regional hospital muna gina military hospital daga Ashanti region kawai ma kenan an mun ja ruwa mun kai kumau irin wayannan abubuwan ne zan kira maka suna Ashanti region na yin kira maka suna ya su goma kai baba ba ka sani ko da yake da kabar gane ya dade amma ka san abin da ke tafiya ka dauki lokaci na ka bashi ya kira maka unguwa ya gwada maka abin da aka yi cikin unguwa daya ba hospital kaman batun kiwon lafiyan ga da muke fadi yes president Kufo shi ya kawo ya sunan shi health insurance in ka yi health insurance kai ka je hospital free amma abin da president Kufo ya kawo lokacin nan kai register kuma shi in ka zo Konongo in kana ciwo baka iya zuwa hospital
wato kana nufin ka register wani wuri in ka je wani wuri ba za ka iya amfani da takardar insurance ba kenan
a'a baka iyawa
to
a'a baka iyawa
to ci gaba
baka iyawa baka iya ka fita baka iya ka fita kuma shi ka je makaransu ko ya sunan shi a bosu common pontin da kadin kuma shi in yaso a duba ka hospital bai yi in kana ciwo daga pontin ka zo kuma shi ba takardar ka bai aiki president Mills ya zo ya ce duk inda ka register Ghana kai ya kaje ko ina je a duba ka abin da ya sa muka gina hospitals da dama cikin kasan Ghana kenan mun gina hospital da aka gina aka kaya goma wayanda suke kan hanya ake ginawa ya fi 30 an gina chief compounds ya kai 500 an ci wayannan kanana an yi yanzu abinda muke ce ma jama'a shine kadinka daga district hospital zuwa kasa in kana rike da babu ko ba ka rike da health insurance district hospital ka zo a kashe kananan hospital nan, in kana da kadin da ke gwada kai dan gane ne, ko ina ka je an duba ka firi, ko ina ka ce an duba ka firi. Kuma in mun komo hospital sun nan, domin in kana da health insurance, ba a hospital da za ka ina amfani health insurance. In kana rike da health insurance, sai ka je garin da kake ba hospital, district da kake ba hospital, a gina hospitals daga districts kenan. To kada wani in yana ciwo ya dauki takardar shi ya je yawon neman clinicin da za a duba shi, da suka zo ya gwada maka daya clinic, ya kira maka sunan unguwa, sunan gari, da aka gina clinic daya ba hospital ba.
To shi kenan.
Ya gwada maka secondary school. Da suka tsaya ka ji.
To ina sauraron ka.
Da suka fara daga kasa har suka je sama ba daya da suka yi. Ya gwada maka inda aka yi ruwa, aka kai ruwa. Ya gwada maka inda aka kai lantarki.
To ba laifi. Bari mu ji ta bakin Alhaji Ahmed Ayuba. To bari mu ji ta bakin. Bari mu ji ta bakin Alhaji Ayuba akan batun tsarin kiwon lafiya da ma inshoran kiwon lafiya wanda aka kawo domin to talaka ya samu sauki. Alhaji Ahmed, zaka iya kai tsaye ka shiga batun kiwon lafiya, amma kuma akwai wani martani da kake so ka yi. Bismillah.
To idan ko wani ya san harkar kiwon lafiya a Ghana, ya san gwamnatin da jam'iyyar da in ta zo ta ke yin hoɓɓasa kuma da gaske take, saboda National Health Insurance din nan da al'ummar Ghana gaba daya suke cin moriyarsa karkashin gwamnatinmu ne. Lokacin da muka kawo kuma babu irin filikin da basu yi ba, babu irin zanga-zangar da basu yi ba, suka ce ba zai yiwu ba. Da muka bar mulki suka zo suka ce za su kawo wani abu, za su yi masa garan babu, su kawo wani abu na ake ce mai one time premium. Tambaye dan uwana, tambaye shi one time premium din nan ina magana sai ke.
Wato in ka biya so ɗaya baka ƙara biya kenan. Wato in ka biya so ɗaya baka ƙara biya kenan, shine one time premium ko?
Eh, to tambaye shi wanda suka zo suka ce za su yi garan babu, su kawo wannan yaran. Me yana su yi?
A gaishe kuma da mai to, na za mu tsaya sai mako na gaba za mu kawo muku shirinmu na ƙarshe kan wannan muhawara, inda kuma a shirin ƙarshe ɗin za mu tsunduma cikin ayyukan samar da titina da asibitoci da makarantu da yake wannan jam'iyyun daga biyu sun yi gwamnati, wacce ce ta fi samar da waɗannan abubuwa ga jama'ar Ghana. Sannan kuma ina alƙawarin da ɗaya daga cikin jam'iyyun nan ta yi na samar da wasu cibiyoyin samar da aikin yi a dukkan zangonnin Ghana. Ba da ban haka ina aka kwana ga mai ganar shata hanyoyin jiragen kasa a cikin wannan kasa din. Yanzu a madadin su bakin namu da kuma shi baba ya ko makeri da kuma Grace Atiri Abdu da ta hada mun nan shiri, Abiy Mustapha Sokoto ne ke muku ban kwana daga Washington DC. A huta lafiya.
Sai kuma rahoton mu na musamman a wannan makon.
Yawan sace mata da maharayan ta'adda ke yi a arewacin Najeriya yana ƙara ƙazamta domin irin mummunan cin mutuncin da suke yi masu na fyaɗen inna ridide kullum. Bayanan da wasu mata biyu da irin wannan iftila'i ya faru da su suka mani bai da daɗin ji kuma ga ban tausayi. Matan sun ce sun daure ne su yi mana bayani domin maganar ta kai ga shugabanni da kuma mahukunta, da nufin ƙara himmatuwa ga kawo ƙarshen wannan mummunan lamari don a kare 'yan baya. Su kam sun bar wa Allah komi. Ita dai ta farko an je gidansu ne, ba dabbobin da za a kora sai aka yi awon gaba da su.
Suka tai da mu dajin abinda duk suka ga dama haka suke yi mu wulakanci. Idan wani na kallon wani sai zo yi abinda ya ga dama da mutum, saboda ba namiji ɗaya ba ba biyu ba, kowa so yake sai ya yi san ran shi. Ga bugu ga wulakanci, ke kuma baki da ikon cewa wani ma na rike da bindiga, idan baki yarda ba za a kashe ki. Muna ta kuka da hawaye, ba mai ceto sai Allah. Sai da suka ga dama suka ce a ba su kuɗi, ba kuɗin an so mu. Sai da suka gaji da riƙon mu suka sako mu suka ba mu azaba. Ga hanya ma muna tahiya muna haɗuwa da su. Duk wanda ka haɗu da shi nuna yake ga alamun da yake so, kuma sai an baka kashi a wuce. Ni kaina tahiya ban iyaye da aka yi ta asibiti aka zo, magunguna aka yi ta yi.
Ita ka wannan ta biyu, sau biyu suna sace ta a lokuta daban-daban, kuma labarin ɗaya ne.
Da suka mamu ɗauka ta farko sai da kai kwana 11, sai da aka kuɗi aka an so mu, kuma sun mamu kwaɗe ne sosai. Tunda ba ƙato ɗaya da mu ba biyu ba. Dawowa ta biyu suka zo suka hali babanmu ya kare ga ƙafa, kuma da suka koma ɗauka mu sun ɗauke mu sun mamu faɗi don sun ji mamu ciwo ne sosai. Sai da aka kawo mu asibiti aka yi mu magani mu koma gida muka yi jinya.
Shin kowane irin hali waɗannan mata kan shiga idan sun koma gida cikin dangi. Khadija Sa'ad ɗaya ne daga cikin matan da ke kungiyar kare haƙƙin matan da aka zalunta, kuma ta kware wajen yi musu hukuba da banbaki don kawo musu da hankali daga wancan mummunan al'amari da ya faru da su.
Duk mace da ma bata taba aure ba, mu'amalanta da namiji yana zaman mata abin damuwa, kasancewa abu ne na farko a rayuwanta, akwai wannan tsoron mai zaman kanshi. Sannan duk lokacin da mace ta ji an ce ana daukan mutane ana shiga da su daji, tsoronta shine su waye suke dauka, yaya suke, wasu irin mutane ne, so kaga akwai wannan tsoron na wanda ma zai dauke ka. Sannan na uku, wannan mugun aikin da ake aikatawa tare da su a cikin daji. To duk lokacin da aka ce kana tsoron abu dan baka san shi ba, ya yake me yake, sannan ya zo ce ga abin da yake so aikata da kai, to yakan sa matan su fita daga cikin hayyacinsu, wasu har sukan yi dan karamin hauka.
Babban matsala ga matan da aka yi wa mummunan fyaɗe shine kyama da shagube, wanda yake tada masa hankali domin yana tunatar da su abin da ya faru da su a baya mara daɗin ji. Shin me ya fi dacewa ga dangi su yi masu?
A lokacin da irin waɗannan mata suka dawo gida, babban abin da suka fi bukata shine soyayya daga gurin duk wanda yake kusa da su, daga iyayensu da ƴan uwansu da kuma al'umman gari. Ba wai yana nufin ka rika kawo mutum duk abin da yake so ka bashi ba, a'a, soyayya wanda zaka rika mishi magana na hankali da zai rinka shiga cikin kwakwalwan shi domin ayi kokari a goge shi gaba ɗaya, amma su gane cewa za su iya samun masoya wanda za su so su, kuma ba wanda za su yi musu irin wancan cuta.
Ina fahimce ki kina nufin kaman a rika kaucewa daga nuna masa kyaman cewa a aikin je wuri kaza ga abu kaza da kaza da kamata, ko kuma a ce miji ya tashi dan abu kadan yana neman kai ne dan ya rabu da ita, da kuma dauke masa hankali daga wancan lalura, ko
kwarai da gaske. To kafin ma wannan, mu abinda mukan so iyaye su yi, mu a matsayin mu na counselors, mukan so a kawo mana irin waɗannan matan da wannan matsalan ya same su, saboda akwai abinda ba za su iya fada ma dangin su ba, saboda akwai nauyi, akwai kunya. Amma idan suka zo wani guri waɗanda ba wannan dangantakan na jin nauyi, za su fito su faɗa. Saboda yanzu misali, yanda ka faɗa, watan mutum goma suna amfani da ita a lokaci ɗaya, kuma kowa zai yi sarar shi, dole sai ka ji yaya aka tafiyar da nata. To kaga sai wanda ta sake da shi, sannan za ta yadda ta faɗa gaba ɗaya. To mu kuma daga abin da ta faɗa za a gane hanyar da za a sata, da kuma nuna mata cewa ba lallai bane abubuwa su ci gaba da kasancewa irin wancan, ga dalilin da yasa wancan ya kasance a haka, wanda gaskiya wanda ba wai kansalo ba zai iya ba, saboda ba aikin shi bane.
A takaice, menene zaki ba su shawara dangane da kaucewa kaman mutum kyama haka da shauransu?
To shawaran da zan ba iyaye shine, akwai sirri a kowane addini, sirri yana da mahimmanci. Idan yarinya dama bata da wanda zata aura, aka zo aka samu irin wannan matsalan, idan so samu ne, kada ma ai mata aure da mijin da yake wannan gurin da suke, ya zai waya zama da cewa miji ne daga wani gari, kuma kar su yi tunanin cewa ai ya kamata a bashi wannan labarin, yana da haƙƙi ya sani ba shi da haƙƙi, saboda zai iya zama cutuwa a wurin ƴaƴanku. So ƴaƴanku kuma duka ku yi musu nasiha da za ku zama family tsintsiya ɗaya bakin ku ɗaya, kowa ya yi shiru da wannan al'amari da ya faru tun da ya faru ya wuce, saboda faɗan ba zai zama alkhairi ba, sharri zai zama, in ba ai wasa ma auren zai lalace. Tunda ita yarinya da wuya ta faɗa, so su ma kada su faɗa kafin a aure ta, kuma ai kokari ya zama wanda za a aura ba wanda yake garin da abin ya faru bane da aka sani. In so samu ne ta je wani gari ma can mai nisa ta yi aure, inda babu ma wanda ya santa, komai zai wuce ta manta a samu kwanciyar hankali.
Hajiya Khadija Sa'ad Idawa, Sani Shabu Malumfashi, Muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
So madalla masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki ɗaya na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki, har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri, ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.